بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى هدوى أولا يمشي ترانا اللي تني دران ثلاثة يومنا شاء تقوث قوتا شوال هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم shekara 1447 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 shekara ta 2026. Kamar yadda dan uwa Malam Ibrahim Shehu Giwa, Allah ya kara masa lafiya, ya gabatar cewa a yau insha Allahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka dake masallacin tunawa da babanmu Alhaji Shehu Giwa marafan Zazzau, Allah ya ji kansa da gafara, ya sa kabarinsa ya zamto dausayi ne na dausayin aljanna, ya damansa masa littafinsa ya yi albarka a cikin zuriyarsa da ke nan layin baya Jidda a cikin unguwarri Mijiyar A. Rana ce ta farko da za mu fara daura ta tsawon kwanaki 4 insha Allahu ta'ala a cikin wannan masallaci mai albarka tare da ƴan uwa. Kamar yadda kuka ji a bakin shi littafin da muka zaɓi za mu yi daura a cikinsa, littafi ne taƙaitacce ta fuskar adadin fallaye, don fallayensa ba su wuce guda 40 da ɗoriya ba, 50 ne ba kaɗan, amma ta fuskar girma da daraja da abin da littafin ya ƙunsa. Littafi ne wanda inda za a rubuce shi da ruwan zinariya to ba yi asaran tawada ba, bi ma'ana taken littafi khutabun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada', hudubobin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a hajjin sa ta bankwana. Da jin sunan littafin ka san cewa littafi ne da babu wani musulmi da ya san ciwon kansa face sai ya bashi kulawa. Littafi ne da ya kamata ko me kake yi idan ka ji an ambaci taken littafin to ya kamata ka yanke duk abin da kake ka kawo hankalinka ka saurari me ake faɗa a ciki, saboda huduba wanda take ta limamai ta juma'a ma kanta an hana ka magana lokacin da ake huduba, har ta kai matakin da ake cewa idan liman na huduba mutum yayi wasa ko yayi magana juma'arsa ta lalace sai dai ya samu sallah amma bai da ladan juma'a. Wannan ana maganan idan limami ne mutum iri na irin ka yake magana, to ga ina ga a ce kuma annabin Allah ne gaba ɗaya da kansa yau zai huɗu ba. Sannan abu na biyu, samun wannan littafi rahama ne a gare mu, mu da muka zo bayan shuɗewar sa. Wasu Allah ya musu gamdakatar sun rayu tayar da shi, sun yi kuskure a gaban shi ya gyara kurakuransu, ya yi musulmancin sallah a matsayin limami su suna mamu, ya ce sami Allahu liman hamida, sun ce rabbana wa lakal hamd, sun zauna tare da shi har ma sun ba shi aure kuma sun aura daga gidansu. Sannan kuma Allah ya yi rayuwarsa albarka da faɗin hadisin da yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairun mutane su ne mutanen da na rayu tare da su suna masu imani, sannan wanda suka biyo bayansu, sannan wanda suka biyo bayansu, su ake cewa qurunul mufaddala. To waɗannan duk sun shuɗe, mu mun zo daga bisani, muna ƙaunan shi amma ba mu dace da irin abin da suka yi dace da shi ba, muna biyayya gare shi amma ba mu gan shi ba irin ganin da shi suka yi masa. Ko shakka babu dole zuciyar mu ce kewa da jimamin jin da shaukin jin menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema daga gare mu ta yanda zamu rabauta da irin abin da su ma na farko suka rabauta da shi sannan abu na biyu lallai malamin da ya aikin tattara waɗannan hudubobi ya tantance ai masa fatan alkhairi a kuma jinjina mishi da irin alkhairin da ya kawo wannan al'umma domin huduban annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu rahama ce samuwarta a cikin mu rahama ne na Allah ka duba kai dan adam ka gani inda za a ce kai madan da ka haifa nasiha ko wa'azi ko huduba tabbas duk abinda ka san alkhairi ne ba za ka bar shi ba sai ka sanar da danka duk abinda ka san cutarwa ne ba za ka bar wannan dan naka ba sai ka gargade shi akan kar ya auka wa wannan abu da zai cutar da shi to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunan shi a gare mu yafi kaunan da ga mahaifinsa abin da yazo mana da shi yafi abin da iyaye ke zuwa ma ƴaƴansa da shi domin cewa Allah ta'ala ya dangane da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ne ga mu'minai baki daya ga duniya ga talikai baki daya don haka ya ku ɗan uwa wannan huduba ko hudubobi da zamu ji hudubobi ne waɗanda suke ratsa zuciyar dukkan wani mu'mini da yake da imani saboda hudubar da aka ce ta bankwana ta tafiya to kai ka san tsadanta ba zai zama ɗaya da wanda ba ita ba akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da suna Irbad bin Sariya sahabi ne mai daraja yace wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan baligha manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana ya mike yi mana wa'azi wa'azin da ya kai makura wurin tunatarwa yace wannan wa'azi da ya mana zarafat minha al'uyun idanuwa sun zubar da hawaye sun yi kuka saboda kalmomin da muka ji daga gare shi yace sai muka ce da shi ka annaha mau'izatu muwajjin ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wa'azi kaman na mai bankwana fa'utina to faɗa mana wani abu da za mu ruka ba za mu sakaci da shi ba wannan fa yana lafiyar salau a lokacin to ina ga hajjin da yazo yace da su khudu anni manasikakum ko wannan ku yazo ya riki yanda zai koyi ibadarsa ta aikin haji da sauran ibadu a wurina saboda ina tsammanin daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku ba wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta kaskata to a wannan wuri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan kalmomi da za mu ji a cikin wannan littafi ya kusanto mana da duk wani alkhairin da duk wanda ya riƙa ya tsira ya kuma gargaɗe mu a cikin fitinar da duk wanda ya kauce mata to ya dace da rahamar Allah muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da mafi alkhairi abinda ya saka mu annabawan Allah da shi Allah ta'ala ya sa yanda ba mu haɗu da shi a duniya ba muna da rabo na haɗuwa da shi a ranar alƙiyama kuma Allah ya sa mu yi makwabtaka da shi a gidan tsira baki ɗaya ƴan uwa sunan malamin da ya rubuta wannan littafi shine Abdulrazzaq bin Abdullah al-Muhsin al-Badr dakta ne a fagen addini sunan shi Abdulrazzaq dan Abdulmuhsin al-Badr mahaifinsa shine Abdulmuhsin al-Abbad malami ne babba a garin Madina mahaifinsa malami ne babba ƙwarai matuƙa wanda a yanzu shekaru sun masa nisa sun yi yawa yana da kimanin shekara 100 ba kaɗan tsufa ya sa ya rufe karantar wanda yake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jinya da yake na ciwon kafa da kuma mantuwa da yake shigo masa a cikin karatu shi da kanshi ya lura cewa yana manta wasu abubuwa saboda girma da ya zo mishi sai ya tara mutane sanar da su cewa abin da ya na baya Allah ya karba mishi amma zai koma ya jinya ya jira lokaci zai ba wasu fage su kuma su dora. To daga cikin wanda suka ci gaba akwai shi wannan dan nashi shine Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Bajar, malami ne wanda ake sallama mishi a duniyar ilimi, kuma kullum ina kyautata zaton a yau din nan ma yayi darasi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ina cikin malaman da nake yawan bibiyar su ta kafan sadarwa, akwai aji da yake na shiga ajin kullum muna ganin karatukan da yake live da wanda ake ijiye su. Malami ne wanda shi kanshi shekaru sun fara ruskan shi. An haife shi a ranar 22 ga watan Dhulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1382, wanda ya daidai da 17 ga watan 4 shekara ta 1963, wato an haife shi 17th April 1963, yana da shekara 63 yanzu a duniya. Ina ga kwana kaɗan ya rage mai, yau muna nawa ne ga wata na boko 6 ko saura kwana 11 yau ya cika shekara 63 da haihuwa. So don haka wannan malami duk wanda ya san shi ya san malami ne babba, sai dai a tsarin karantarwa ba a yin magana mai yawa akan mutumin da bai riga ya rasu ba yana rayuwa. So don haka abinda kawai za mu iya faɗa a kansa kenan, sai bayan rayuwarsa za a tattara duk abin da ya shafe shi sannan a yi rubutu ko a wallafa a kansa. Muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi. Mu tafi zuwa ga gabatarwar littafin. Malam ya buɗe littafin da faɗin bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah wanda yake mai rahama, ar-rahim mai jin kai. In an ce ar-rahman shine wanda yake da rahaman da hatta wanda ba musulmi ba yana amfana da ita, kaman iska da ruwan sama da sauran ni'imomi. Kaga hatta wanda yake ba musulmi ba ne yana cin gajiyan wannan ni'ima. Amma kuma ar-rahim mai jin kai, wannan mu'mine kadai yake ma kuma sai a ranar alkiyama. Bude wanda ya da fadin bismillahir rahmanir rahim sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a duk lokacin da zai aika da takaitaccen sako zuwa ga sarakuna da makamantansu, ba da inna alhamdulillah yakan bude ba, yakan bude ne da bismillahir rahmanir rahim. To shi ma malam ya bi wannan sunnan domin neman dacewa da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda littafin karami ne ba mai yawa bane. Yace muqaddima gabatarwa. In an ce gabatarwa kamar yadda muka sani a ka'idar introduction, shine anan zai bayanin manufar littafin sa. Ko littafi ne kasiya ya zamto ba ka da lokacin duba shi, to kai kokari ka yi abu biyu a kan littafin. Na farko ka karanta gabatarwan shi, na biyu ka je fahari table of content na ƙarshe ka karanta su. Aƙalla zai baka cikakken hasken abin da littafin nan ya kunsa. Ko baka karanta shi yanzu ba, wata rana in ka tuna kana neman wani abu, to za ka iya komawa ayi littafi kaza ya kunsa, sai ka je kai karatu mai zurfi. To shi ne malai ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai. Wal aqibatu lil muttaqin, ƙarshen cin nasara kuma tana tabbata ne ga duk wanda ya kiyaye dokokin Allah. Ya Allah ka sa mu a cikin su. Yace wa ashhadu an la ilaha illallah, kuma ina mai tabbatar da babu abin bauta bisa cancanta face Allah wahdahu, shi kadai. La sharika lahu, Allah bai da abokin tarayya a cikin bauta ko mulkin sa ko makamantansu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan ina mai tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu, bawa ne na Allah, bi ma'ana ba a bauta mishi, shi ma bauta yake. Sai dai kalmar ubudiyya a ce ma mutum bawa, indai ga Allah aka jingina bautan to ɗaukaka ne, ba ƙasƙanci ba ne kamar yadda mu akan ce mutu ya zama kaman bawa. Bauta ga Allah ɗaukaka ne, ga abu wanda yake ba Allah ba shi ne yake ƙasƙanci. Saboda duk wani wuri mai daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai kirayi annabi sallallahu alaihi wa sallam, za ku ga hatta kalmar annabi ko ar-rasul ba da ita yake amfani ba. Yakan yi amfani ne da kalmar abdu, bawana, saboda ya jingina shi gare shi jinginawa ta ɗaukaka. Ka ɗauki maganar Ƙur'ani da ya saukar, ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala wane abdihi alkitab, haka da ya ƙara zuwa suratul furqan ce tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala wane abdihi, da ya zo suratul najm ya ce fa auha ila wane abdihi, da ya zo maganar sallah da abin da ya fi komai daraja ya ce abdan idha salla. haka wurin jihadi haka ya fada wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul akarce ce in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala sai ce abdina sallah ita ce ibada mafi daraja duk shari'o'i a ƙasa aka saukar da su amma sallah sama aka kai shi da za a hauda shi sama babban magana ne a zo a dauki annabi a tafi da shi sama da kalman abdu ya ambace shi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam to dan haka anan kadin kalman abdu tana fa'idantar da abu biyu na farko shi ma bawa ne ba bauta masa ake ba saboda wani ma yayi kuskuren magana a gaban shi da ta nemi ta nuna kaman yana da allantaka sai ya hana shi da yake da shi insha Allah wa shi'ita in Allah ya so kaso kaga ya hada shi da Allah kai tsaye sai ya ce kul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai to magana fita girman yiwa za ta kawo baba ana abubuwan yara Allah ya maka albarka Allah ya kara shirya zuriya to wannan shine kalman abdu abinda take fa'idantar da mu na biyu kuma shine nuna cewa matsayin sa a wurin Allah sannan abinda zai nuna matsayin shi da sai ce wa rasuluhu kuma jakadan sa kaga ashe kasancewar shi bawa kuma yana da daukakar da ta fita kowa shine rasuluhu manzo ne shi ba wai bawa irin namu ni da ku ba sannan sai ya ce sallallahu wa sallama alaihi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa alihi a can ya shafi hatta iyalan gidansa ajma'ina gaba ɗayansu sai malai ya ce amma ba'du bayan haka ya ko ƴan uwa fa inna khutaban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai hutubobin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mawa'idahu da wa'azi wa'azi shine a nuna maka wani alkhairi dan ka aikata ka ƙara daraja ko a nuna maka wani kuskure dan ka gyara ka kauce daga wani abu da zai iya maka illa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan da yayi ga al'ummarsa fi hajjatil wada' a hajjin sa guda ɗaya tilo wanda ita kadai ce aikin hajjin da yayi kuma bai yi wata a bayanta ba ta ban kwana lallai waɗannan wa'azozi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hajjatul wada' ga musulmai zatu sha'nin azim tana da wani al'amari mai girman gaske ba abu ne da ya kamata a ce an samu musulmin da bai ji me ya faɗa ba wa makanatin samiyatin kuma tana da matsayi madaukakiya a wurin Allah da wurin al'ummar musulmi ku duba ku gani idan aka ce yau shugaban kasa zai yi bayani a kafafen yada labarai karfe 9 ya kake gani tun kafin ranar za ka ga ana shela ran kaza shugaban kasa zai bayani zai kaza in lokacin yayi sai kaga duk kusan wani kafan yada labarai sai dauke wannan kada yake komawa gare su saboda mutane suna tsammanin za su ji wani al'amari mai girma wanda ya shafi rayuwarsu to ina ga a ce annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam zai yi magana wanda binsa shine tsira malai ce faqad qarrara fiha qawaid al-islam haqiqa a wannan wa'azozi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hudubobi a cikin su ya tabbatar da qawaid al-islam turaku na musulunci saboda Allah ta'ala ya faɗa mana duk abin da zamu rasa a duniya kan mu rasa musulunci kafin haduwar mu da shi dan ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun a wani ne ce wa man yartaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min to annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin abinda zamu ji ya tabbatar da turakun musulunci wa majami'a alkhairi da duk wani abu da ya tattara alkhairi bai bashi ba sai da ya sanar da mu Allah ya saka masa da alkhairi wa makarim alakhlaq wasu kuma daga cikin wasiyoyin da ya bari na hudubobi ya yi su ne akan kyawawan ɗabi'u wanda su ne abinda suke kai mafi yawan mutane gidan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi waɗannan hudubobi bi kalimatin balighatin da kalmomi waɗanda suke sun gamsar kuma sun kai makura babu abinda wani dan adam zai iya karawa a kansu wa ibatin kuma tabbas yayi mana wa'azuzzuka a cikin su nafi'atin masu amfani ga wanda ya saurare su kuma ya aiki da su malai yace mimman utiya jawami alkalim mun ji wannan wa'azi ne daga wanda aka bashi gamewan kalmomi wannan hadisi ne ma mai ishara a leshi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utiti jawami alkalim an bani gamewan kalmomi na kan fadi magana kadan amma alkhairin ta da amfanin ta ba sa kididduwa to shine anan yake nufi cewa kalmomi ne ga su kadan amma amfanin su fa ya wuce duk inda dan adam nake tsammani wa kamalin nuthi kuma a cikin waɗannan hudugobi an samu cikan nasiha ba abinda aka bari a waje wanda zai sa bawa ya tsira da ba a shigo da shi ba walamma kana alhajj malai yace daga nan walamma kana alhajj a yayin da ya kasance kowannen mu ya san cewa aikin hajji khaira maqamin shine mafi alkhairin wurin tsayuwa matattara linushil ibad wanda ake iya amfani da wannan tattaruwan da mutane suka yi min kulli fajjin anik sun zo daga ko ina daga nisa da fararen duniya to aikin hajji shine mafi kyawun wuri da za a yi mu bayin Allah nasiha wa ta'limil khair a kuma koyar da su alkhairi wanda sahabbai sun nuna she mu wannan ko a baya sayyidina Uthman bin Affan ko da shi da Abdurrahman ibn Auf aka zo Muzdalifa sayyidina Uthman radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hada magriba da isha'i ne kuma yayi kasru yayi raka'a biyu a isha'i da sayyidina Uthman yazo sai ya cika hudu Abdurrahman ibn Auf ko Abdullah ibn Mas'ud dai daga cikin sunamanta yace da shi ya zakai raka'a hudu alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raka'a biyu yayi ana sai yace eh haka ne ina sane ce to me yasa kai haka yace sayyidina Umar da yazo ya musuluntar da mutane dewa a duniya to wasu ba su taba ma zuwa inda muke ba sai a yanzu sababbin musulunta ne kuma suna kallon ni ne amirul mu'minin duk duniya magana na take saurare wani daga nan wurin kasan su zai koma kuma bai taba ganin shugaban mu'minai ba sai ni idan ne sallar raka'a biyu ya tafi ba zai ƙara yadda sallar isha'i raka'a hudu ba ne duk wanda zai gaya mai ba zai yadda ba shi hudu biyu ya gana yi yace shi yasa sai na cika hudu saboda su fa idan su gane isha'i raka'a hudu ne kar a samu jarabawa ta biyo baya shine sai yake cewa da shi to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanin musulunci zai fada da amma yi raka'a biyu yace nayi wannan saboda hujja da tsare ma mutane addinin su to kun ga me yake min ke so mu gane anan sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya san tattaruwan mutane a wannan wurin ake koyar da su duk alkhairi na addini shi yasa yayi amfani da wannan dama malai ce fa inna khaira hadiyatin tunda har aikin hajji shine wurin da mutane za su fita ruwa ai musu nasiha koya musu alkhairi to ka sani dan uwa mafi alkhairin kyauta to qaddamu lahum wanda za a gabatar wa mutane babu kyautan da za a ba mutane a wannan wuri wa atamma fa'idatin kuma ya zanto sun amfana da fa'idan wannan kyauta wanda yazfaruna biha za su iya rabauta da wannan kyautan idan aka ba su ba abinda za a yi musu su rabauta su samu kyauta mafi gwadi kamar ya kasance an yaqifu ala khutab nabihim aida su an yufaqihu ne ko an yaqifu aida su ala khutab nabihim akan hudubobin da annabin su sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mawa'idhihi da wa'azuzzukan sa fi hajjatil wada wanda ya hajjin sa na bankwana malai ce fa huwa an-nasihul amin domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mai nasiha kuma amintacce bi ma'ana a cikin nasihansa ba za a taba samun kuskure ba saboda wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha to an aminta duk abin da yazo daga wurinsa babu kuskure babu sarrai babu karancin ilimi a ciki wanda babu wanda dan adam da ba shi ba face wannan ɗayan ukun yana iya rufan shi to dan haka tunda haji da kanshi yau yayi nasiha to mun samu amintacciyar nasiha da ba za mu sake ta ko mi sako-sako da ita ba wal muballighul mushfiq kuma shine dai mai isar wanda yafi kowa tausayi bi ma'ana duk abin da ya san tsira ne sai ya iso mana da shi wal murabbi kuma shine mai raino alhakim wanda babu wanda ya kai shi hikima wurin iya rainon zukatan bayi da nuna shi zuwa ga ubangiji kuma katin kafin hajjatul wada haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuna iya tunan hadisin wanda ya shigo masallaci ya je fitsari a can gefen abin nan turaku na masallaci sabai sun sha wahala wurin gina masallaci, sun sa dukiyarsu, sun sa rayuwarsu, ba inda za a yi ko masallacin ba a ji da kai su tsari haƙuri kawai da kau da kai zai sa mai maka a hankali, ballanta na masallacin annabin Allah. Sabai suka hayyako masa, za su duke shi sun yi kansa, ya ce ku kyale shi. Suka kyale shi ya ce ku bari ya gama fitsarin, ku bari ya gama. Ya gama, ya ce ina ku wanda kuka zaburo za ku dake shi, suka ce mu ne, sun ɗauka za a ba su dama su casa shi. Sai ce ku je ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba a inda ya fitsari. Duk a gaban shi shi wanda ya laifin akai haka. Da ya gama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba Allah bismillah zo. Ya ce masallacin nan da ka gani ba abin da ya dace da shi sai sallah da ambaton Allah. Ba wuri ne da ake sa na jisa ko a yi fitsari ba. Kaga wannan hikima ce. Duk da tabbas kun san zuciyarka shi ma tana kuna. Ba haka zai so ya faru ba. Buɗan bakinsa sai ce Allahumma arhamni. Allah kai mun rahama. Warham Muhammad kai ma annabin Allah annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama wala tarham ba'duna ahad daga mu kar ka kara mu duk sauran da suka nemi su bige ni ka kona su to kaga galibi kan ka samu hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ba ma za ka samu ba bala ka samu ba saboda tun yana shekara 7 aka tsaga kirje shi aka cire duk wani rabo na shaydan a jikin sa kamar yadda hadisi Imam Muslim ya tabbatar to sai malai ke cewa huwa ansahun nas linnas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi nasihantar wa mutane ga mutane bi ma'ana bai taba ganin barna ba sai yayi gyara akai bai taba ganin daidai ba sai ya karfafa mutane su aikata Allah ya taka masa da alkhairi bal huwa qudwatun nasihin kai ba wannan ba ma bar wannan magana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine qudwatun nasihin abun koyin duk wani mai wa'azi da nasiha inda yana so ya tsira a cikin wa'azin shi to ya koyi da shi malai ce wa hadhihi alwariqat waɗannan wasu ƴan fallaye ne a hannunku ba masu yawa ba jam'un li ta'ifatin nafi'atin min khutabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka tattaro wani bangare mai amfanarwa daga cikin hutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mawa'idihi da wa'azuzzukanta fi hajjatil wada wanda ya a wannan aikin haji nasa na bankwana mimma arju wanda yana daga cikin abin da ni malam albadar nake fata an yakuna zadan lil wa'azi ya zamto guzuri ne ga masu yin wa mutane wa'azi wa zakhiratun lil muzakkirin kuma ya zamto wani taska ne ga wanda suke tunatar da mutane idan sun manta wannan littafi zai amfanar idan ana mutane wa'azi da shi ko shakka babu wa bulghatun sannan ina fata ya zamto guzuri ne للناصحين دوان لسكي النصيحة جعلت بين يدي كل حديث ناصن يا أقبد كون حديثي لذن كاو أتشنوانا للتافي عنوانا نايمة تاكي بمعنى ناباش توبيك يرشد إلى مضمونه واند تندق تاكي زي مكا نوني زوا أبند حديث لا تكارن تايق انسا ما ليتي ناي حكني ليتصنى إلقاؤها على الحاج دومين ya shirya shi wanda zai wa'azin ya shirya wato gabatar da waɗannan nasihu ga wanda suka zo aikin hajji wa ghairihi da ma wanda suke gidajen su kamar mu kenan fi durusin ana iya daukan shi a matsayi ai darussa da shi kamar yadda Allah ya saka malam Ibrahim da alkhairi ya assasa mana wannan wa kalimatin muta'addida da kuma kalmomi waɗanda suke mabambanta juna duk wurin da aka taru kana iya duba kaga abin da ya dace da mutane kai musu nasiha saboda ana ma mutane nasiha abin da ya dace da yanayin da suke ciki ne indai ana so ta amfana malai ce waliya sharhun ala aksariha fi kitabi khutabun wa mawa'idun min hajjatil wada wanda ne masake da hudubobi da wa'azuzzukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi fashin baki fiye da yanda yake a cikin wannan littafi na wasu daga cikin hadisan da za a karanta a cikin wannan littafi mai suna hudubobi da wa'azuzzuka na bankwana na yi tunanin mu yi shi daga zai zama darasi mai yawa gara ne wannan takaitaccen tunda ya shafo mana waɗancan duka malai ya ce wa as'alullaha kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yi wafiqana ajma'in ya datar da mu gaba ɗayan mu likulli khairin da dukkan wani abin da yake alkhairi ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu Muhammad da alayensa sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa to sai malai ce ga wasiya ta farko alwasiyatu bil ilm wasiya ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma wannan al'umma shine wasiya cewa su riko da ilimi su san addinin su wal hasu ala tahsilihi da kuma su kwadaito wurin samun shi ko samar da ilimin a cikin su kun ga kenan ya bude wasiya da shi ma da abinda Allah ya bude mishi wahayi da shi ayan farko suran farko wahayin farko da Allah ya mishi da shi ikra kai karatu domin idan ba karatu na addini to za a yi tafa gamiya ba za a fahimci Allah kuma za a yi ta rikici za ga mutane da suke yawan rikici dole za ka ga jahilci ya yawa a cikinsu in akwai ilimi za ka samu karancin rikice-rikice ko mu a kasan nan dole mu yarda da wannan ko saɓani aka yi na addini za ka ji a zo a ce azumin arafa ya faɗo ran asabar idi ya faɗo ran juma'a ka ji kaman za a zara takobi a daki juna wanda abu ne da mutum ya karatu zai fahimce sa cikin sauki zai wahalar da kanshi wahalar da mutum ya sauƙaƙa ma kanshi ya sauƙaƙa ma mutane kuma sai kaga galibi mu abinda muke rikici kaman za mu kafurta junan mu akai da za ka je kai karatu mai zurfi sai kaga a musulunci ma ita matsalar kanta ba ta da ƙarfi shine ka'idan malamai ma na addini duk matsalar da kaga saɓani yayi ƙarfi a cikinta ku kula yan uwana ɗaliban ilimi duk matsalar da kaga saɓani yayi ƙarfi a ciki to asalin matsalar ita ba ta da ƙarfi saboda inda matsalar tana da ƙarfi nassi zai zo ya raba gaddama yanzu wani zai saɓanin sallar magariba ko isha'i har a ce za a yi rikici a kai misali za a yi abin nan ko za a yi saɓanin sallar la'asar raka'a huɗu ne ko raka'a shida saboda kai tsaye nassi na hadisi ya zo da ayi kawai sun warware abin to duk abin da ka ga saɓani ya tsauri a ciki galibi ita matsalar ba matsala ce mai damuwar da ya kamata ma a yi rikici a kanta da yawa ba Allah ta'ala ya dacar da mu to malin da ya kawo wannan sai bude da hadisi ce an abi umamah al-bahili an karbo daga babban sahabi abi umamah al-bahili qala yace lamma kana fi hajjatil wada a lokacin da hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance bayan diya tara mu muna gaban sa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya miƙe ya tsaya wa huwa yawma idhin murdifun a wannan ranan murdifun ya goyo a bayansa an ce radifa shine kana kan dabba kamar yadda ake goyo a mashin kai kana gaba ka sa wani a bayanka to yana kan dabba wannan dabban raƙuma ce yana kan raƙumarsa ya goyo wanda ake kira da suna Al-Fadla bin Abbas Al-Fadla dan Abbas Abbas mun sani babban annabin Allah ne ko wannan Al-Fadla din yayan wanda muka fi sani ne Abdullah ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daraja shi kwarai da gaske ba hajjatul wada kadai ba duk kusan tafiyan da zai so da yawa yakan dauke shi a bayan raƙumi ya goya shi saboda kaunansa da yake sannan kuma yana daga cikin waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanka bayan yaro to wannan ke nuna maka kaunansa da darajarsa da matsayinsa na yi wannan takaitaccen bayani don ka gane darajar maganar da zai zo kafin mu je maganar annabin kansa ma ka ga wanda ake tare da shi din shi nashi matsayi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji abi umamah al-bahili yace ala jamalin ya goyo shi akan wani raƙumi adama wanda yake da kala mai ruwan toka ma'ana ashkalu ya goyo shi a raƙumi mai ruwan toka faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli mutane ce da su ayyuhan nas ya ku mutane ma'ana ku sahabbaina da wanda za su biyo baya khudhu min al-ilm ku yi kokari ku riki ilimi ku koyi ilimin addini yanda ya kamata qabla an yuqbad al-ilm gabanin a karɓe ilimin ya zanto babu shi wa qabla an yurfa al-ilm kuma gabanin a tsage ilimin ya zamto ba sauran asalin ilimi sai hayaniya da rikici a doron ƙasa faƙala lahu arabiyun a yayin da ya faɗi wannan sai wani balaraban ƙauye shine arabi balaraban ƙauye sabai suka ce mukan so wani balaraban ƙauye ya zo ya annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya amma ya zamto balaraban ƙauye mai hankali ba mai wautansu ba yace saboda mu an hana mu yawaita yi maka tambaya la tasalu an ashya'in tubda lakum yace amma an samu balaraban ƙauye shi yana da uzuri bai san da ayan ba in ya zo ya tambayan shi bai laifi ba to shine wannan shi ma balaraban kauyen tunda aikin haji ne kowa ya taho sai ce da shi ya nabi Allah ya annabin Allah kaifa yurfa'ul ilm ya za a yi a dauke ilimi minna daga gare mu wa baina azhurina almasahif alhalin a tsakanin mu akwai alqur'anai ga sunan muna karanta su kuma mun haddace su wa qad ta'allamna mun kuma koyi alqur'anin nan ma fiha na daga abin da ke cikin sa mun koyi abin da ke cikin sa wa 'allamna nita'ana kuma mun koyar da matan mu qur'anin wa dharariyana kuma mun koyar da bayin mu mata su ma mun koya musu sun iya wa khadamana sannan mun koyar da bayin mu wanda suke su ma maza masu mana hidima mun koya matan mu da wanda suke bayin mu mata da duk mai mana hidima ba mu bar shi ba sai da muka koya masa qur'ani kaga anan yana nuna mana duk wanda ke karkashin mu shi ma kan mu bar shi da jahilci saboda inda jahilci tare da shi wata rana zai mana wauta za ku ga galibi wanda suka jahilci addini suna yin barna ga masu daraja ku dauko sayyidina Umar ku ga wanda ya kashe shi sayyidina Umar yace na ije shi ne dan ya koyi addini ya imani amma kai koyi addinin shi ya kashe shi ka duba irin su Ahmad ibn al-Fardawn Allah ya ji kansa da rahama zaka ga waɗanda suke nan ta'addanci wasu mutane ne masu kaskancin daraja ba wanda suke hinke saba ko suna da makamantan su makamancin wannan to shine bayan ya faɗi wannan qala mai riwaya Abi Umama kenan sai yace farafa annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'atuhu sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dago kansa wa qad 'alat wajhahu humratun min al-ghadab al-halin wato fuskanta wani jankala ta lulluɓa fuskan shi saboda fushi na sanadiyan wannan magana da wannan balaraban ƙauye yayi yace ya za a dauke ilimi a cikin mu ga qur'ani cikin mu mun koye shi mun koya ma matan mu mun koya ma kaza da kaza yace sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago fuska cikin fushi fa qala sai yace mu wannan balaraban ƙauye ai ba ni hankalinka nan fakilatka ummuk ina ma da ba ka ka faɗi maganan nan ba mahaifiyarka ta yi wajinka abun nufi shine kai to da baka faɗi abin da ka faɗi ba haka laraba ke amfani da wannan kalma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa kake kun haddace yana cikin ku kun koya ma ƴaƴanku da matanku to duba yi tunani da kyau wa hadhihi alyahud ai ga yahudawa nan a madina kun san su ga yahudawa nan wan nasara da kiristoci baina azhurihim almasahif a cikin sa akwai takaddun da ya kunshi abin da suka yi imani da shi na at-taura ko injila wannan magana mu tafi dacewa da mu ma sai da wancan lokaci yace gashi na tsakanin su da kuma takaddun amma kuma lam yusbihu yata'allaquna biharfin mimma ja'atkum bihi anbiya'ukum amma basu wayi gari suna ratayuwa da koda harafi ɗaya na daga abinda annabawan su suka zo musu da shi ba ai bi ma'ana rashin sanin addinin da aiki da shi shine dauke ilimin tun daga wasu nan ma wanda suka gabace ku ai yahudawa da nasara sun riga musulunci zuwa haka ne a yanda za a iya cewa to yake amma gashi nan bai amfane su ba ala sai ce ku saurara attention kenan kowa ya bani hankalin sa wuri daya wa inna min zahabil ilmi yana daga cikin tafiyan ilimi shine an yadhaba hamalatuhu a samu babu masu ilimin na Allah wanda suka san shi kuma suke aiki da shi su yi karanci a cikin mutane salasa marrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ta maimaita mishi yace ala ku saurara wa inna min zahabil ilm yana daga cikin tafiyan ilimi an yadhhab hamalatuhu awayi gari ma'abuta ilimin wanda suka cancance shi kuma suke aiki da shi babu su to kun ga wannan aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu to kuma kun san kamar yadda muka faɗa Allah ya ce aiko shi rahama ne a cikin mu idan muka tashi muna neman ilimin wani zai tunani ya ce to shi yaushe har zai gama wani zai ce ai na makara ba a makara kuma abin da yafi komai daɗi a neman ilimi shine in dai kana nema to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya ma in dai zuciyarka don Allah ka neme ta kuma kana yi to cikin sauki za ka aljanna kuma ko wanda ya tara dama shi ma abin da yake nema kenan من الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة duk wanda ya kama wata hanya yana koyan ilimi to da sannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna sai san Uthman bin Fudi Allah ya kansa da rahama wata rana za su wuce da wani dalibin sa sai ga wani dattijo ana ta koya mai babbaku da farfaru kamar yanda muke cewa kamar yanda zake cewa islamiya hurufi hija a ce alif ya ce alif na ce ainu ya ce a ce a ai wannan za ne ba za ba ba zuwa ba yana yi da kyar gashi dattijo shine sai shi dalibin ya ce ka amma dai dattijan nan ya makara bi ma'ana yaushe har zai iya hada baki ya zo ya koyi abin da zai koya bai mutu ba mujaddadi ya shiru bai ce masa komai ba da suka yi gaba sai ga wani shi kuma shi ke share ma masu karta wuri shi ma tsoho da shekarunsa yana raba musu karta gyara musu wuri a kai sai kuma dalibin bai magana sai ce da shi ya haza ya kai wani ya ce in kana neman makararre to gashi nan ya ce kaga wancan na farkon ya ce ya ce idan Allah ya karɓar mishi wannan alifin ba'un ɗin da ni malaminka da kake min fatawa da kai sai ya riga mu shiga aljanna kuma kabi biya hadisi sai ya nuna maka haka almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda ya iya qur'ani ya goge wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana tare da mala'ikun da suka rike qur'ani tsawon shekara 23 aka saukar da shi sannan a hankali da cikin surati abasa da Allah ya ce bi aidi safara kiramin barara sai ce wallazi yaqra'uhu wanda koke karanta qur'ani wa yata'ta'u fihi yana inda kun ga shine dalilin kawo hadisi yana tada baki da arabi da kyar wa huwa alaihi shaqqun a wannan hadisi ya ce huwa alaihi shadid yana ba sa wahala wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ce falahu ajran Allah ya ce a gaya mai lada biyu yake da shi duk harafin koye kuskuren harafin Allah ya ce zan bada ladan harafin sannan wahalan da ya sha bai tafi a banza ba zan kai shi aljanna to dan haka wasiyan farko ƴan uwa mu kokari mu rike karatun addini kar mu sakaci da shi kuma duk abin da zamu faɗa a addinin nan ku kiyaye wannan magana duk abin da zaka faɗa a addinin nan kai kokari ka ce ma mutane ga inda ka ciro shi ba a yin addini da maulanka ba a yin addini da son zuciya kuma shine abin da ke safar mana da matsaloli a zamantakewar mu sai kuma kar ka faɗi magana a addini wanda baka da magabacin da ya faɗe ta cikin magabata na kwarai duk abin da zaka ce ma mutane wannan addini ne to an gama shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya dacar da mu mu tafi wasiya ta biyu malike wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta biyu ga wannan al'umma shine tahrimud dima haramta jinani zubar da su da salwantar da su wal amwal da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta cin dukiyar mutane akan zalunci ko haƙinci ko yaudara ko ma menene wal a'rab wasiya ta uku a cikin wanda za su zo a kalma daya shine ya haramta keta mutunci da alfarman mutane dan Allah a tsammanin ku da wancan lokacin da yanzu wanne ne aka fi aikata abin da zai ya haramta a yanzu na'am a yanzu shi yasa littafin na gaya muku da mu ya fi dacewa ma fiye da wanda ya faɗa a kan saboda su wanda ake gaya ma wannan maganan fa su Allah ya ce radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya riga ya gaja su gaba daya yanzu mu ne muke kokarin mu ma mu hauti din mun tsira insha Allah yanzu kun dauki wannan tahrimud dima haramta jina ne da yayi wani zai tunanin yanda ake sace mutane ana kashe su abin ya wuce nan zubar da ciki da mata suke ya shiga nan wa idal mauudatu su'ilat bi ayyi dhanbin usilat hadithin imamu muslim riwaya abi huraira al-muflisu min ummati wanda yake fallasace al'ummata annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaye sahabbai a tsammanin ku wane ne fallasace walakantaccen mutum wanda za a yi masa waso tsoron alkiyama al'ummata suka ce man la dirhama lahu wa la mata wanda bai da kuɗi ko bai da commodity bai da kayan kuɗi Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba haka abin yake ba al-muflisu min ummati fallasace al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wanda zai zo ran alkiyama gashi da sallah da ya ambaci sallan ya nuna a duniya yi ta yanda Allah ke so kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan da gaba ba za a karba ba saboda hadithun musi'u salatihi wanda malam Nasir bin Albani ya kawo ya faɗi mutum ya sallan da bata yi ba ma ba a karban ta to amma shi wannan yayi fa an karba wa siyamin ga azumi wa zakatin ga dukiya ma ya fitar da zakka to amma matsalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qaddara ba hada ya bigi wani wa safaka dama hada ya zubar da jinin wani hatta abortion da ake yi da zaka ga mutane yi ba da dalili na shari'a na addini ba duk zai shiga cikin wannan addinin to ballantana a rayuwar da muke kusan kullun sai kaji an kashare an salwantar da an zubar da jini to wannan baya daga cikin shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam wal amwal da dukiya mu shiga hadisin mu ji hadisi na farko tun da ya hada mana abu uku ne shi yasa anan sai ya rarraba su dan mu fahince su da kyau na farko ce rawa jabir جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرويت في حديثه الطويل اتكن حديث سميت اي الذي وصف فيه حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم وان اتكن حديث يا صفنتا من حج بنكوان من الله صلى الله عليه وسلم اتكن حديث يا انبتا cewa ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من الله اراد امنشن الله ثبت ا غري شي ياتي ان دماءكم kusani lallai inna harfun litaukid ba da wasa nake muku ba tabbas dahir ba makawaki ne manan inna lallai ina sheda muku jinanan ku ku musulmi wa amwalakum da dukiyoyinku haramun alaikum haramun ne akan ku wani ya zubar da jinin wani ko ya ci dukiyan wani ba ta hanyar da shari'a ta shar'anta ba ka hurmati yaumikum hadha kaman yanda wannan rana ta arafa take da alfarma a yau da nake muku magana fi shahrikum hadha a cikin wannan wata naku mai alfarma na dhulhijja wanda yana cikin ashhurul hurum watanni guda hudu masu alfarma da Allah ya faɗa cikin suratul tauba fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka mai alfarma wanda ba a zubar da jini cikin sa kuma ba a saban Allah kuma saban Allah a cikin sa musiba ne kai ba saban Allah ba mutum kawai ya ninya kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasanatin ko duk wanda ya ninya yakin mutu da yin wani abu mai kyau bai samu yi ba za a bashi daidai ladan wanda yayi wanda kuma ya himmatu ga mummunan abu bai samu ya aikata ba Allah ba zai kama shi da laifin ba muna da wannan hadisin to akwai istisna'i to gaciya banda gar banda yin zunubi a Makka harami banda shi saboda shi Qur'ani ya cire shi ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiku min adhabin alim duk wanda ya ninya ba fa ya je ba ya ninya a ransa yau zai je Makka cikin harami in an ce haram ba cikin masallacin ba haram yana da hudud iyakokin sa suna nan duk an sa su yanda ka san ganuwa da gaggar da ake cewa boda na gari kaza da kaza harami ma yana da shi daga nan ko kafiri bai shiga nan to daga cikin wannan duk wanda ya nufin ya je saba ma Allah a wannan wurin Allah ta'ala bai ce yana da zunubi ne yace a sai mun dandana mai azaba ba ma maganan zunubi ake ba azaban ne kai tsaye sai an mishi ita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ayan ke nufi ko daga garin ku kai ninya baka je Makka ba sai an maka azaba kuma duk sahabbai suka yi da tafsirin sa da fassarar to kun ga shine ya faɗi wannan yace haka nan zubar da jini da cin dukiya kun ga anan abin da ya saura ba kawo shine ne mutunci to shi yasa kila zai zo a hadisi na gaba malaki ali ibn abbas an karbo daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas yawm an-nahr yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai mutane wa'azi a ranar sallan layya saura minti 12 ba sai kun surutu ba ina gani daga nan haka ne ko insha Allah yawman nahri shine ranar suka wanda muke cewa ranar babban sallah fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuhan nas ya ku mutane ay yawmin hadha wannan ranar da muke ciki wata rana ce qalu sai suka ce yawmun haramun yini ne mai alfarma ita ce yinin ranar yauce arafa kun san akwai bambancin yini da dare a darare babu daren da ya kai lailatul qadari daraja duk ranakun duniya lailatul qadari ita ce gaba dan Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr amma idan yini ne in an ce yini daga fitowar alfijir zuwa rana ta fadi to duk duniya ba yinin da ya kai yinin arafa daraja ko lailatul qadari a dare ne ta fi shi daraja inda yau ne lailatul qadari to yinin lailatul qadari bai kai yinin arafa matsayi ba daren ne yafi na arafa yinin arafa kuma yafi wancan shine abinda malamai suka tattauna akai in karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir za ku ga bayanai masu fa'ida da fadin su akan wannan wannan a dunkulani yace to yau waliyini ne suka ce yawmun haramun yini ne mai alfarma saboda Allah ta'ala na gafarta ma duk wanda ya tsaya filin Arafa rana wanda kuma bai je ba yayi azumi a gafarta mai zunubin shekaran da ta wuce da wanda zai shiga qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ayyu baladin hadha to wannan wani gari ne muke ciki qalu suka ce baladun haramun gari ne mai alfarma wanda ba a zubar da jini a cikin sa ba a saban Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ayyu shahrin hadha aw wani wata muke ciki kun wannan ke nuna muku malamin malamai ne shi saboda engaging din su da yayi a cikin tattaunawa dole hankalin ke zo bai ake so a cimma ai sun san ba bai sani bane sai ake tambayan su to yanzu yana so ya tattaro hankula dan a fahimta da kyau qalu suka ce shahrun haramun wata ne mai alfarma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ga sakon da nake so ku gane shine dalilin tambayana fa inna dima'akum ku sani lallai jinanan ku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum to kun ga shine abinda ba ka ana baya bana wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun nima na haramta shi a tsakaninku ina social media ga abinda annabin Allah ya faɗa yanzu an waye gari ba sauran wani mai mutunci da ba za a iya zage shi ba a kafan sadarwa babu shi a kowane bangare ka ɗauko ka ɗauko iyayen mu sarakuna masu alfarma da mutunci wanda suke ginuwa da addini ba wani basarake tun daga kan lamba ɗayanmu mai girma sarkin musulmi Allah ya ƙara mishi lafiya har zuwa ƙasa ba wanda ya tsira yau ka ga wani mutumin da bai kai ya kawo ba yaro karami sai ya kalle shi ya zage shi ya ci mutuncinsa to ta ina albarka za ta bi wannan rayuwa na biyu shugabanni na uku malamai na hudu duk ba wanda bai shiga ciki annabi Isa alaihi salam akwai asar din da aka kawo cewa alade ya ga zai wuce alade sai ce da shi taka lafiya ka wuce lafiya sai suka ce dabba ne ko walakantacce ya ce baki na nake so ya koyi fadin alkhairi ba dabban ne damuwa na ba to kaga shi yasa wancan hadisin na Imam Muslim da yace an ci mutuncin mutane za a biya kuma da ayyukan ibadan mutum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye mutuncin ku haramun karkace ta mutuncin wani lokacin da aka jefi na Aisha radiyallahu anha da wancan kazantacciyar maganar ta ƙarya wani sahabi gida ya shigo iyalinsa ta ce da shi ka ji abin da ake yaɗa cewa Nana Aisha ta yi ya sani ya ce mata me aka ce ta yi ta shiru ya ce to ba sai kin faɗa ba ke ma faɗin ya yi miki nauyi sai ya ce da ita zan tambaye ki tsakaninki da Allah da kina ga za ki iya yin abin da aka ce ta yi ta ce wallahi ba za ta yi ba sai ya ce to da ke da ita wa kike tare fi matsayi a wurin Allah haka ake magani duk wanda zai zo ma da abu haka ake ta ce tun daga nan ta fara kuka tana neman gafaran Allah ba fa ta ce ta yi bane a'a ya da maganar cewa an ce ka ce shi yasa ta kuka ba ita ta faɗa ba ba maganar ta bane to mu ko yanzu irin kullun kana neman breaking news a cikin mutuncin mutane kana son me zaka faɗi yan uwa masu hikima sun ce an maka kunni biyu ne dan ka ji zaka ji magana da yawa amma baki ɗaya saboda ba duk abin da ya shiga ake so ka fitar ba wani abun shiru kake ka bar shi a cikin ka ko ka fahimta kuma malam ko laifi mutum ke yafi sauki in baka keta mai alfarman mutunci ban kai nasiha ya gyara amma ka fallasa shi ka wulakanta shi zai ja da gane shi kenan kai ta zafin da za ka yi ba kuma zai gyara ba amma in ka bi ta hanyar da Allah ke so ka mallaki zuciyarsa zai bi ka in Allah ya sa yana da rabon zai in bai da rabon bi kai ka soke nauyi ka gama naka to yan uwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na haramta mutuncinku da dukiyoyinku da jinananku ka hurmati yaumikum hada kaman yanda wannan ranar na Arafa ke da alfarma fi baladikum hada a wannan gari naku mai alfarma fi shahrikum hada a wannan wata na Dhulhijja wanda yake mai alfarma fa aadaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tamaimaita haramcin jini da dukiya da mutunci miraran ba so ɗaya ba ba so biyu bai ta faɗa hatta rafa'a ra'sahu kai har sai da kai matakin da ya faɗa da yawa sannan sai ya daga kansa sama fa qala kun ga ya nuna Allah yana sama ke fa qala sai ya ce Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar ai bi ma'ana ya Allah ka zama shaida cewa na isar so da wannan hadisin har daga hannu yake nuna sama yace Allahumma fashhad ya Allah dake sama ka zama shaida ɗan ƙasa sun san naƙisar duk abin da ya biyo baya na basu da imanin su da iyawan su Allah ya saka masa da alkhairi to hadi gaba na jama'a nake kala bin Abbas bin Abdullah dan Abbas yace radiyallahu anhuma ku fa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa shine Allah innaha lawasiyatuhu ila ummatihi Allahu akbar yace wannan ita ce wasiyyan da wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ga al'ummarsa wanda yake kaunansu da rahama dan haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam karshe yace falyublig ash-shahid al-ghaiba duk wanda ke nan wurin ya isar ma wanda baya to nan ma ko na aikin kai ma in ka ji kai ka ga ya ma wani saboda wannan annabi na kowa kuma yace ballighu anni walau ay ku isar daga gare ni ko ba za ka iya karanta larabcin ka faɗa ba ka ce annabi ya hana kaza ka yi kokari ka isar da naka ko ka ce ya ce ayi kaza idan akwai ikhlasi a zuciyanka da nufin Allah sai ka ga naka maganar ta yi tasiri fiye da wanda ya iya haɗa bakin da iya larabcin wanda shi bai nufaci Allah da nashi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ke nan wurin ya isar kuma wallahi sun isar tunda ai isarwan sahabban ne yasa har mu muka sani ci gaba da aikin da suka yi da jinanansu da dukiyansu da lokutansu shi yasa addinin ya iso gare mu mu ma ya Allah ka sa mu cikin wanda za mu sadaukar da mafi tsadar rayuwar mu saboda wace ka gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tarji'u ba'di kuffaran ku ji wata magana kar ku kuskura bayan bana nan ku koma kafirai yadribu ba'dukum ba'da mu haɗu da kuran alkiyama a ce mun wani ya sa makami ya bugi wuyan ɗan uwansa ya kashe riqaba ba'd na tsallake ko la yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada wannunku wasun ku su rinka bugun wuyayin sashin kar mu zuran alkiyama a zo da wani ya taba sa makami ya yanki wani dan ya kwace masa waya kar a kawo mun wani ya sa bindiga ya harbi wani dan ba a bashi kuɗin fansa ba kar a zo min da wani ya umurci ƴan sanda ko shi da hannun shi an harbi wani dan shi ya ci zabe yace kar mu haɗu da ku a haka inda ku musulmai wallahi kar ku kuskura dan abun ba zai kyau ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan ina da minti uku ko dan iya karanta daga ba ko mu tsaya na mu karanta na'am to na hukuma Allah yace ana abi bakra an karbo daga abi bakra ta radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kale yace khadabana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm an-nahr man da Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya mana kudi ba a ranan babban sallah ana ce mata babban sallah sai tambayi mata nace ko dan ana yanka rago ne sai wata ta bani amsan da yafi nawa karfi na yadda tace saboda ana yin aikin hajji ne sai nace to na yadda amma dai duk da haka shi a wurin yaro rago ne babban ba hajjin ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadruna ayyu yawmin hadha shin kun san wane yini ne wannan muke ciki kullu sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani ba dan ba mu sani ba sai dan tarbiya ba za mu shiga gaban annabin Allah ne azarbadi ba ma'ana muna so mu ji naka koda mun sani fasakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru hatta zananna Abi Bakar ta ce har sai da muka yi tsammani annahu sayusannihi bi ghairi ismihi zai ambaci ranan Arafa da ranan Idi da babban sallah da ranan da ba ita muka santa da shi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai alaysa yawm an-nahr yau ba ita ce ranan babban sallah ba ranan suka ranan da ake suke raƙuma kulna bala muka ce kwarai da gaske amsa wanka lalle haka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayu shahrin hadha to wannan wani wata muke ciki kulna sai musa bai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sun sake maimaita tarbiyyan su na dazu suka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani fasakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru Abubakar ta ce hatta zananna annahu sayusannihi bighairi ismihi har sai da muka yi tsammanin zai kira wannan wata da sunan da ba shi muka sani na dhulhijja ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alaysa dhulhijjati ashe ba wannan watan dhulhijja bane kulna bala muka ce amsa wanka haka abin yake qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyu baladin hadha wani gari ne wannan muke ciki qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani fasakata sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara yin shiru karo na uku kun zo da fitilla na sai mu ƙarasa kawai daga sai yawa muje sai ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi har sai da muka yi tsammanin zai ambaci garin Makka da sunan da bamu san shi da shi ba qala sai muka ji ya ce alaysat bil baldatil haram ashe wannan ba garin Makka bane ne alfarma wanda Allah ya ce wa hadha al balad al amin qulna sai muka ce bala sai muka ce amsawanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka abin yake qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to ku saurare ni da kyau fa inna dima'akum ina sheda muku jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku alaikum haramun haramun ne wani ya ci dukiyan wani da zalunci ko ya zubar ma wani da jini da zalunci ka hurmati yaumikum hadha kaman yanda wannan ranan naku yake da alfarma fi shahrikum hadha a wannan wata naku mai alfarma fi baladikum hadha a wannan gari naku mai alfarma na fada muku wannan ku rike wannan alfarman junanku ila yaumi talqauna rabbakum har zuwa ranan da za ku haɗu da ubangijinku don zai hisabi a kansu ala ku saurara ku bani hankalin kuri ɗaya ni annabi ina magana hal ballagtu na isar muku da saƙon da Allah ya ce in gaya muku qalu suka ce na'am amsawanka wallahi ka isar ka gama naka qala sai ce allahumma shahad Allah ka zama shaida in wasu sun je sun zubar da jinin wasu ba da sa hannuna ba in wasu sun ci dukiyan wasu kai da su inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kenan sai ya ce to saboda yan bayan ku su tsira falyuballighi shahidul ghaiba duk wanda ke nan wurin ya je isar ma wanda baya nan ko bayan na rasu ku ci gaba da isar da wannan sakon wannan yasa da ba wannan littafin za mu yi ba ganin wannan gaba yasa ne nan take muka canza shi da malam Ibrahim muka sa wannan saboda mu ma mu sauke wannan nauyikar Allah ya tuhume mu a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce farubba domin so da yawa akan samu muballighin wanda aka isar mai da sako aka zo aka fada mishi sakon au'a ya fi tsananin iya kiyaye sakon ya fahimce shi min sami'in fiye da wanda a gaban shi aka fada ya ji shine ka koyar da dalibi ya fika ilimi zai yi wani ya zo ya isar wanda aka gaya masa da ya fi gane menene a ciki fala tarji'u ba'di kuffaran da dai ka ku kuskura a baya na ku zamto kafirai masu butulci a yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana dukan wayayin sashi rawahu al-bukhari imam al-bukhari da muslim suka ruwaito to ina ga nan gaskiya kamata mu tsaya saboda kan mu rinka saba lokacin zai yi wa nan gaba wanda daga cikin gidajen TV da muke da su sunna TV ko Africa TV 3 su fa karatu so in ya wuce awa ɗaya za su rinka yankewa za mu rinka yin karatu na awa ɗaya ne gurgurda abinda Allah ta'ala ya sa aka samu zuwa dai mu samu mu kammala insha Allah muna cikin karatu baban mu ya shigo wanda kullum muke amfana da rayuwarsa da karatunsu da dukkanin abin da Allah ta'ala ya ba su wanda wannan yana karfafa mu kwarai da gaske muna roƙon alfarma a duk sanda muke karatu aka ji kuskure a cikin karatun mu muna maraba da ai mana gyara don mu gyara ana ɗauka kar mutane tafi da kuskure ku ne manyan mu kuma iyayen mu da kun ga jiya kun ga yau to da haka duk abin da ake ganin ke buƙatar daidaito mu ɗayan ku ne ko masu biyayya gare ku sai ai mana gyara insha Allah ku za mu gyara muna roƙon Allah ya yi marayuwarka albarka Allah ya ƙara maka lafiya da imani da tsawon kwana ku bani dama ne mu kai na alƙawari zan yi addu'a ta musamman a ƙarshen wannan zama ga baban mu Alhaji Shehu Giwa da matansa biyu ga sunan tare da mu da ma wanda suka rasu daga ciki to za mu fara da shi a matsayin addu'a ta musamman a gare shi na asfa wannan alkhairi wanda shi dai ya haifi ƴaƴa amma bai san adadin ƴaƴansa ba da ƴaƴan da ya haifa da ƴaƴan da ya gina shi kanshi bai san adadin su ba to ina son amfani da wannan dama mu yi addu'a ta musamman a gare shi wanda muke cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzla wa wasi' mudkhala wa ghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yanqqi ath-thawb al abyad min ad-danas Allahumma rabbana in kana min al muhsinina fazid fi ihsani وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل له اللهم إن كان من المسيئين فزد في إيثانه وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته اللهم بدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وأدخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لليك من إننا فلا أقوي فرنشكي وريد بسكي زمتو أمجلسي أقوي نوء متانيد بندبا واندكنون جميعا الخير يا يمو بيوغا سنة iyalan sa ne kuma suna zaune tare da mu wanda duk kusa wani abu da ya taso a gidan nan muke na wa'azi ko kaza galibi duk tare da su muke muna roƙo Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ƙara muku tsawon kwana da imani da kuma cikawa lafiya da mu da ku baki daya dukkanin yan uwa da suka yi kokarin samar da wannan majalisi Allah ya ba mu tsarkin zuciya kuma ya sa mu yi domin shi Allah kuma ya kyautata a ƙarshen rayuwarmu insha Allah sai Allah ya kai mu gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته